بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwana musulmi muna wa Allah godiya da ya bamu damar haduwa da ku a nan masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi domin dorawa daga inda muka tsaya cikin karatu Umdatul Fiqh na Ibn Qudamah al-Maqdisi a yau 20 ga watan Sha'ban shekara 1442 bayan hijira wanda kuma shine 2 ga wata ko 3 ga watan hudu na shekara ta 2021 hidayar miladiya wannan shine darasi na 162 kuma muna karatu a cikin kitabul jinayat babin da zamu karanta shine babul ishtiraki fil qatl wato babin da zai karantar da mu hukuncin yin taron dangi akan kisa idan aka yi tarayya aka samu sama da mutum guda suka yi taron dangi suka kashe wani to menene hukuncin su rai dai wanda suka kashe guda ɗaya ne su kuma in aka kashe su ba rai ɗaya aka kashe ba to shin wannan rai ɗayan yana zama madadin waɗannan rayuka biyu ko sama da haka ko kuma ya za a yi wannan shine al-ishtiraku fil qatl sannan babin zai yi magana akan idan aka samu tarayya wadda wani tarayyar sa a cikin kisar ba ta kai gwargwadon gudumawar da wani ya bayar ba misali a ce wani ya sa wani ya je ya yi kisa ya biya shi kuɗi kaga shi ba shi ya je ya yi kisan ba wancan kuma ya je ya yi kisan haka kuma idan aka samu wani ya tilasta wa wani akan ya yi kisa kamar mutum ya nuna maka bindiga ya ce ko ka kashe wannan jariri ko kai ma ya kashe ka to sai ka kashe wannan jariri kai kuma babba ne mun san amfanin ka jariri kuma ba a san amfanin sa ba ya hukuncin wannan kisa kuma ya za a yi sannan waye za a kama da kai da wanda ya nuna ma bakin bindiga ya ce ka kashe haka kuma idan wani ya taimaka akan kisa amma ba shi yayi ba wani ya biyo wani zai kashe sai ya zo ya labe sai wannan ya ce mishi gashi nan zo gan shi shi iya nasa kenan ya nuna shi aka kashe shi ya za a yi haka kuma idan wani ya rike wani kuma ya zo ya caka masa wuka shi wanda ya riko nasa kawai ya rike ne don kar ya gudu wannan kuma ya zo ya farde shi ya kashe shi haka kuma idan aka samu conspiracy akan kisa aka gama hada baki akan za a yi kisa sai waɗansu suka samu damar zuwa sauran kuma su ba su je ba ko kuma su sun tsaya a waje suna gadi sai aka hada akan za a je a yi deal din tare a samu kuɗin aka je wannan yayi harbi wannan ya kwashi kuɗin wannan kuma a waje yana jira wannan kuma direba ne yana ready duk sai suka hadu an yi fashi an yi harbi amma mutum ɗaya ne ya yi harbin kuma wanda aka harba ya mutu amma an ɗebi kuɗi kuma an tafi waye za a kashe kuna ganewa wannan babin duka yana cikin abin da za mu koya a ciki haka kuma babin zai yi mana wato magana dangane da abin da ya shafi wato idan aka yi tarayya ya zama mutanen sun yi yawa, shin akwai dabi'i da za a ce kai indai an kai indai har yawan ya kai kamar adadi kaza, to daga nan ba za a san wa za a kama ba, kawai sai dai a kashe maganar ko kuma ya za a yi. Ha kuma akwai waɗansu da suka yi ta tambaya kwanakin baya da wani ya je ya same ni har gida ya ce an biyo wani ɓarawo ne, shi kuma ya ga ɓarawon ya zo zai wuce sai ya sa ƙafa sai ya sharɓe ɓarawon sai ɓarawon ya faɗi, shi iya nasa kenan. Su kuma masu bi da gudu suka zo suka kama shi suka yi ta duka sai ya mutu, inda ba don ya yi haka ba da ɓarawon ya yi escape, in ya bari ɓarawo ya tafi, amma da ya sharɓe shi kuma an kashe ɓarawo, don haka yaya zai yi? To kaga yau karatun ne ya kamata sai ku gaya mana ya zai yi. To bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, يقول المصنف رحمه الله: باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد, فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه, وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئ لم يجب القود على واحد منهم. وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل, أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة, أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق, فهما قاتلان وعليهما القصاص. وإن وجبت الدية استويا فيها. وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول. وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. وإن أمر من يعلم تحريم القتل فقتل, فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه أو لا يميز, فالقصاص على الآمر. وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل, قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.
باب الاشتراك في القتل. ما لم يتشي بابي أكن تاريا تكين كسا. وتقتل الجماعة بالواحد. Ana kashe jama'a komin yawansu a madadin kisan mutum ɗaya idan suka yi. Fa in ta'azzara qatlu ahadihim, idan ɗaya daga cikinsu shi ba zai yiwu a kashe shi ba, li ubuwatihi, saboda an haɗa da shi aka yi kisar amma shi uba ne, ba a ko kashe uba a kan ɗansa. A wa adami mukafa'atihi lil qatil, ko kuma shi ransa baya daidai da wanda aka kashe ɗin, ransa ya fi tsada a kan na wanda aka kashe. Kamar wanda aka kashe ɗin, inda a ce shi kaɗai ya yi kisa, dama bai kai a kashe shi ba. Kamar ɗa ya kashe bawa, kamar mumini ya kashe zimmi, kaga wannan hukuncinsa ba kisa ba ne, sai dai wani abu daban. To sai ya zama irin haka ne, amma shi yana cikin waɗanda suka yi kisar, amma su jininsu iri ɗaya ne da wancan. Awul afu anhu, ko kuma shi sai aka masa afuwa shi kaɗai, su huɗu suka yi kisa, sai ɗan uwan suka ce mun yafe wa wani, sauran ba mu yafe musu ba. Kutila shuraka'uhu, sai a kashe duka sauran, shi sai a bar shi. Wa in kana ba'dhum ghayra mukallaf, idan wani daga cikinsu ko wasu daga cikin waɗanda suka yi kisa ya zama ba mukallafi ba ne, kamar yaro kenan koko mai taɓin hankali aw khati'an ko kuma shi ya zama da kuskure yayi sauran kuma da gangan suka yi lam yajibil qawdu ala wahidin minhum to anan kan malam yace ba za a tabbatar da kisasi akan kowa a cikin su ba wa in akraha rajulan ala alqatl fa qatal idan mutum ya tilasta wani akan yayi kisa shi kuma wani yayi kisa aw jaraha ahaduhuma jurhan ko kuma dayan su yayi rauni wa wani wa wanda za a kashe su biyu ne sai wannan yayi masa rauni kwaya daya wal akharu mi'a dayan kuma ya soke shi sau 100 wanda ya soke shi sau 1 wannan kuma ya soke shi sau 100 sai ya mutu aw qata'a ahaduhuma min al-ku' ko kuma daya da yazo sai ya yanke masa hannu zuwa ku'i zuwa wuyan hannu kadai wal akharu min al-mirfaq dayan kuma sai yazo ya karasa sai ya yanke daga gwiwar hannu sai mutumin da aka yi wa hakan sai ya mutu sakamakon wannan raunin fa huma qatilan to a cikin dukkan abin da aka fada nan duk mutum biyun su suka kashe shi wa alaihim alqisas kuma su ma hukuncin su kisa wa in wajabat diyatu idan kuma diya ce ta wajaba istawaya fiha za a raba musu daidai da deda ne ba bambancin cewa wannan ya soka sau 100 wannan kuma ya soka sau 1 wannan ya yanki wani bangare wannan kuma ya yanki bangaren da yafi shi tsada in dai a sakamakon wannan abin da aka yi ne ya mutu to dukan su matsayin su iri daya ne wa in zabahu ahaduhuma idan dayan su ya sa wuka ya yanka shi a wuya ya mutu summa qata'a al-akharu yadahu daga baya sai dayan kuma ya yanki hannu bayan dayan yayi kisa dayan kuma sai ya yanki wani bangare na jikinsa aw qaddahu nisfaini ko kuma ya zama sai ya raba shi biyu yayi gunduwa da shi bayan wannan ya riga ya kashe shi falqatilul awwal to mutum na farko shi za a kama akan shi yayi kisa tunda wannan gawa ya sara ai wa in qata'ahu ahaduhuma idan dayan su wato ya yanka shi ya sare shi ya yanke wani bangare na jikinsa thumma zabahahu thani sannan daga bayan na biyun kuma sai zo ya yanka shi a wuya kuntu alqati'u wanda ya yanke masa wani bangaren nan sai a yanke masa iya bangaren da shi ma ya yanke wa wancan wa zubiha zabihu wanda ya yanka a wuya shi kuma shi ma sai a yanka shi a wuya kowa a masa iya abin da yayi wa in amara man ya'lamu tahrimal qatl idan mutum ya umarci wani akan yayi kisa amma ya umarci mutum ne wanda ya san cewa kisan wannan mutum din haramun ne fa qatala kuma sai yaje ya kashe shi kal qisasu ala al mubashir to za a yi kisasi ne akan wanda ya aiwatar wa yu'addabu al amir wanda yayi umarni kuma sai a ladabtar da shi ta hanyar ta'ziri wa in amara man la ya'lamu tahrimahu wannan bihi din ku cire shi wanda kuma yayi umarni wa wanda shi bai san wannan mutumin da aka ce a kashe din ya haramta a kashe shi ba aw la yumayyiz ko kuma ba zai iya gane wanne ne ya halatta wanne ne ya haramta ba sai aka bashi a haka saboda bai kai yanda zai iya rabewa ba kamar yaro karami fal qisasu ala al amir to anan kisasi yana tabbata ne akan wanda yayi umarnin wa in amsaka imsanan lil qatl idan mutum ya rike wani don a kashe shi fa kutila kuma sai aka kashe shin a haka قتل القاتل sai a kashe wanda yayi kisan wa hubisal mumsiku hatta yamut wanda ya rike shi ko shi ma sai a masa dauri na rai da rai har sai ya mutu a fursuna an ji wannan to kaga wannan babu yana da mas'aloli wato daki daki kenan ba ka sai mu bi su kawai daya bayan daya kamar yadda ya jera su a cikin littafin malami ya fara da cewa tuqtalul jama'atu bil wahid ana kashe jama'a idan sun kashe mutum daya wannan ya tabbata a hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito kuma malamai ba sun yi ijma'i akan haka lokacin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kare yarda a gare shi an samu wani yaro an masa kisan gilla amma aka kasa kama wanda ya kashe shi akai ta investigation ba a gano wanda ya kashe shi ba yace ku binciko mun in gano wanda ya kashe yaron yace wallahi la bujtama'a alaihi ahlu sana'a alqataltuhum jami'an yace ko da za ku gano an yi kisan fa a can Sana'a ne fa babban birnin kasar kasar Yemen shi kuma yana Madina can lokacin kamar jiha ce shi kuma yana matsayin shugaban kasa lokacin kasar musulmi duka wayannan kasashen kamar jihohi ne shi kuma yana matsayin commander in chief na duka sai aka kawo masa rahoton cewa an yi kisan kai ku dubi yadda muhimmancin rai yake a wurin musulunci yaro ne karami fa shi kuma yana Madina saboda irin wancan lokacin kafin ka samu an yi kisa yana da wuya to amma in aka yi kuma za a yi bincike na keke da keke sai an samu wanda yayi in Allah ya yarda to shine aka samu an kashe wani yaro an jefar da gawar yace ai masa bincike yace in dai bincike ya tabbatar da waɗanda suka kashe shi yace wallahi ko mutanen Sana'a ne dukkan su ya zama akwai hannun su a kisan yaron nan sai na kashe duk mutanen garin saboda ka gane darajar rai a musulunci ka kwatanta wannan da halin da yanzu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da yanda rayukan su suka zama da babban da karamin ba wanda ya tsira kuma ba wani mutum mai wani irin matsayi na daraja a kasar nan da ba a kashe irinsa kuma maganar tasha ba don haka ko kai ne waye ana iya kashe ka kuma wallahi maganar tasha kenan saboda duk matsayin da zaka kai a kasar nan an taba kashe irinka har cikin shugabannin kasa akwai irin waɗanda ya tafi ana gani kashe shi aka yi amma maganar ta mutu to ballantana malamai ballantana sarakuna ballantana kuma sauran mutane talakawan gari to amma a musulunci rai yana da tsadar da cewa ko mutane ba za a iya kirga adadin su ba in suka yi kisa wallahi sai an kashe su duka jama'a an fahimta shi ne malam ya ce idan aka samu mutum biyu ko uku sai ya zama ba zai yiwu a kashe su duka ba saboda wani yana da wani uzirin da shi ba za a kashe shi ba idan ba ku manta ba mun karanta hadisin la yuqadul walidu bil walad ba a kashe uba don ya kashe ɗansa sai aka hada baki da uba saboda a saci kuɗin ɗa aka zo aka yi fashi wa ɗan aka kashe shi don a kwashi kuɗin kuma har da ubansa a cikin waɗanda suka yi abu kuna bayinka ko kuma ba akan kuɗi ba ne yaro ne aka haifa irin waɗanda suke haifan yaro su sayar ɗin nan kusan an yi haka sau da yawa a ji cewa za a sai da yaro to kuma saboda a je a kashe ne sai aka haɗa da uban akan ku je ku kashe ku cire gaba kaza da kaza da kaza shi za a bashi kaza a ciki to kaga shi tunda dai ɗansa ne za a yi masa wani hukuncin amma dai ba za a kashe shi ba saboda kashe ɗansa to sai aka samu hannunsa a cikin waɗanda suka yi kisa amma kuma shi yana da uzurin da ba za a iya kashe shi saboda wanda aka kashe ba ko kuma an samu shi wanda aka kashe din zimmi ne, sauran duka su ma daga cikin ahlu zimma ne, amma akwai musulmi daya a cikin su. Kaga ba za a kashe musulmi saboda an kashe zimmi ba, su sauran su uku ba musulmi bane kamar wancan suke, kaga su za a kashe su, shi kuma ba za a kashe shi ba. Ko kuma bawa ne, al-abd bil-abd wal-hurr bil-hurr, to kaga ba za a kashe ba don ya kashe bawa ba, sai dai a masa wani hukuncin daban. To irin dai wannan uzurin, ko kuma ɗaya daga cikin su shi da kuskure yayi, kuna bayyanta yawwa, sauran kuma da gangan suka yi, ya ne za a samu kuskure? Yanzu bari in tambaye ku, wanda ya sa kafa ya sharbe barawon nan, kuna bayyanta da ya sharbe shi yana faduwa sai ya kare, kaga da zai iya tashi ya gudu ai, sai faɗi ya kare, sai aka zo aka same shi, kawai sai aka sa masa kaya aka kona. Inda ba don shi ba da za a kashe shi, kamar shi yanzu za a kashe shi, me yasa ba za a kashe shi ba? Saboda shi kuskure, shi bai yi niyyar kisa ba, amma waɗanda suka biyo shi suka sa taya, dama sun yi niyyar mai kisa, yana jira ɓarawo ɓarawo ɓarawo, shi bukatarsa a kama ɓarawo, amma sai zama ashe kashe ɓarawo za a yi. To kaga shi nan yana da uzuri, mun ba da amsarsa ko? Wanda ya sharban nan kaga ya ji amsa daga nan. To idan ɗaya daga cikinsu yana da uzurin da shi ba za a kashe shi ba, ba zai zama sauransu ba suna da uzuri ba, su sai a kashe su, shi sai a bar shi, ko kuma shi sai a yi masa abin da ya dace da irinsa. Ana fahimta? Ko kuma kun san duk waɗannan mutanen za a kashe su ne idan ƴan uwan sun ce a kashe. To tunda abun faƙar jahalna ne walihi sultanan, ɗan uwansa su suke da dama, sai suka ce wane mun yafe masa, an suna da dama ganin naman su ne, kamar kai ne kana bin bashi na mutum biyu, suka ce kai na yafe maka, kai kuma ban yafe maka ba, wanda ba yafe masa ba dole ya biya, sai dai ya guna guni, amma ba zai sa a ce don an yafe wani to ni ma dole an yafe mun, ba kai sa ba. Kamar kuɗin da kuka ci ne na gwamnati da aka rarraba, kun ji an ce wai an ce na kyauta ne, ko an ce ba za karɓa ba, a wata jihar ma an ce kawai an ce an yafe musu, wannan yafe wanda aka yi ma wasu, in har an yafe ya zama kuma an yafe muku? To sai kun biya. An fahimta ko? To haka ne wannan ba, in suka ce sun yafe wa wane, wanda suka yafe masa ya yafu, amma wanda ba a yafe masa ba shi sai an kashe shi, shine kutila shuraka'uhu. An gane nan ko? Malam ya ce haka kuma an samu ɗaya daga cikinsu ba mukallafi ba ne, kaga yaro kenan ko mahaukaci, su dama gangancinsu kuskure ne, shi kenan sai a bar shi. To matsala ta gaba ita ce idan mutum ya tilasta wani akan ya yi kisa, kuna fahimta? Sai wancan ɗin ya yi kisar bisa tilastawar wannan. Yanzu na ba da misali akan a nuna maka bindiga, a ce ka murɗe wuyan wannan jaririn ka kashe shi, da bindiga nan a kanka, an ce wa wani ya yi haka sai ya ƙi, sai aka tarwatsa kansa kana gani, kai ma sai aka nuna ka aka ce ka kashe shi ko a kashe ka, sai ka murɗe wuyansa ka kashe, sai suka barka, sai aka kama su aka kama ka, wa za a kashe yanzu? Kuma kun yi sabani? Malam ya ce ɗaya kenan. Na biyu shi ne an zo za a yi kisa, sai wani ya caka masa wuƙa sau ɗaya, da zai iya gudu, amma dai ya caka jini ya fara zuba, ɗayan kuma da ya zo sai ya karɓe wuƙar, ya ce ai ba ɗaya za ka masa ba, ya rinka cakawa, yana ihu yana cakawa har ya yi shiru, ya rinka caka zai da caka ɗari, sai aka kama ku duka, kai ka yi ɗaya, wannan kuma ya yi ɗari, sai ya mutu. Waye kisan? Biyu kenan. Na uku, ɗaya ya yanke hannu zuwa nan, zuwa ko'i sai jini ya fara zuba dan kuma yana zuwa ce a ai ba nan zaka yanka ba indai kana so a masa illa sai ya yanka daga nan sai jini ya ci gaba da zuba sai ya mutu waye yake san to wala ka kashe kuka ce duka to malama haka yace wa alaihi mal qisas dukkan su biyu a cikin wannan matsalolin da aka faɗan nan dukkan su za a kashe duk wanda ya tilasta wani akan yayi kisa kuna ji ko to malamai sun ce ana iya tilasta ka ka aikata laifi amma ba za a iya tilasta ka akan ka kashe wani ba saboda ranka bai fi ran wani ba duk abin da ya sa ka kashe wancan saboda tsoron kar a kashe ka ne to ana iya yin amfani da wato law of necessity ya sa ka dole iqrar kenan ka aikata wani abu amma kuma dole in ana so a auna adalci a cikin law of necessity sai an samu proportion sai an samu ya zama abinda aka saka da abinda ka aika da abinda kake jin tsoro to ya zama ko dai a ya zama dole ɗayan su yana saman ɗaya ne sai aka saka yin na ƙasan to kai kuma ranka yana sama saboda ka samu ka tsira shikenan sai kai in aka ce ka sa wuta a gidan wani akwai dabbobi a ciki da dawakai su kone da shanu ko a kashe ka kuna ji na shanu ba guda 100 ne dawakan kuma guda 50 sai aka ce ka sa wuta ko a kashe ka da ranka da waɗannan abubuwan wanne ne fi tsada ranka amma ranka iya biyan kuɗi ne daga ba duk da ba ranka iya ba amma ranka me sai kai an tabbatar za a kashe ka to wannan zaka iya samun uzuri ana fahimta sai a ce ba za a kashe ka ba don an kashe shanu sannan ba za a kama ka da laifin ka aikata aikin ta'addanci akan dukiya ba baka yi laifi ba amma zaka biya dukiyar kuna fahimta amma sai aka ce ka sa wuta a daki daya buka dan karamin yaro yana bacci dazun na ka haifi yaron bai san komai ba ka sa wuta a wurin ka ce akwai yaro ba ka ce na ruwanka kai dai ka sa wuta kuma ka tabbatar in ka sa yaron zai mutu in ba ka bara a fasa kanka ya lanta ka sa dan jariri ne fa da a kashe wannan da ka kona wannan dan yaro shikenan ya koma da kuma kai yanzu a kashe ka duk da darajar kan nan a barka ka haifi wasu irin yaron wanne ne yafi dama dama to ba dama dama anan a harkar kisa ba dama dama dukkan mutane iri ɗaya ne saboda almuslimuna tatakafa'u dima'uhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan musulmi jinin su iri ɗaya ne wannan yaron kuma hukuncinsa hukuncin musulmi ne duk da bai tashi an gani ba saboda baka san me zai zamo ba don haka kawai ba a iya tserar da ranka saboda kai kuma ka sarayar da ran wani kuna fahimtar wannan wannan malamai ba su yi sabani akai ba wanda suka yi sabani akai shine ana iya ikrahin ka akan zina ko ba za a iya ikrahin ka ba za a kama ka da laifi ko ba za a kama ka ba shine wanda suka yi sabani tsakanin malikiya da waɗansu masabobi su malikiya suna gani ba za a iya tilasta ka ba sai dai in kai ma ka ga dama wasu kuma suka ce a za a tilasta ka to yanzu dai muna magana kan kisan kai ne ana fahimta ko haka kuma idan wani ya fara yanke wani wuri na mutum wani kuma ya ƙara ko da a ce ba wai makasa wancan ya daka ba in dai a sanadiyar wannan abun ya mutu kaga kamar yanke hannu ai ba za a yi tunani daga yanke hannu za a mutu ba amma zuban jini zai iya sa a mutu to sai ya zama na sanadiyar wannan abun mutumin ya mutu to dukan su biyu za a kama tare ana ganewa sannan in dadiya ce ma za a ce a raba tare bidan cewa wannan fa ya sara sau 1 ne wanda ya sara sau 100 yanzu da an aka zo raƙumi 100 nan sai a ce ka kawo raƙumi 1 tunda sara 1 kai wancan ya kawo sauran ba haka bane 50-50 za a raba mu kuna bayyanta wa in zabahu ahaduhuma kuti al-akharu ko thumma qata al-akharu yadahu yawwa wancan abin da aka faɗa ku gane bambancin sa da nan duk abin da aka faɗa mutumin bai mutu ba sai kuka yi abin da a sanadiyar sa ya mutu amma wannan kuma ana magana akan wani ya riga ya kashe shi wani ya yanke wuyan kaga ai kuma ba rai sai wani kuma zai sare hannu inda wani ya sare hannu daga baya wani ya yanka wuya kun gane sai a ce eh nan suna hanya daya ko kuma a ce can gaba wannan yankan da yin ba zai kai yayi kisa ba wannan kuma nasa shi yayi kisa sai a raba musu wannan ya dauki iya daidai nasa wannan ya dauki mai yawa shi yasa aka ce wancan a yanke masa wuya wannan kuma a yanke masa hannu in zaka yi rayuwa an yanke wuya shikenan sai a yanke maka iyayen da ka masa wannan ma da yanke hannu sai a yanke masa in zai iya rayuwa amma nan ana magana akan wannan ya fara yankan wuya wannan kuma sai zai samu sai ya yanke hannu kun bayyanta to nan ba duka za a kashe su ba za a kashe wanda ya kisa ne wancan shi sai dai a ladabtar da shi saboda shi yayi musula ne akan gawa an gane ko to shine malam ya ce idan ɗayan su ya sare shi ɗayan kuma ya yanka shi to wanda ya sare shi shi ma a sare shi wanda ya yanka shi a wuya shi ma a yanka shi a wuya shikenan to malam ya ce idan mutum ya umarci wanda ya san kisa haramun ne kuma ya san wannan mutum bai cancanta a kashe shi ba ma'sumud dam sai ya ce ya kashe shi shi kuma sai yadda ya kashe shi to wannan kisasi yana tabbata ne akan wanda yayi kisa ba wanda ya bada umarni ba wannan riwaya ce ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu daga Imam Ahmad sai mazhaba sai ta tsaya akan wannan riwaya wanda Ibn Qudama ya kawo to amma gaskiyar zance ita ce malamai na tahqiqi sun tabbatar da waccan riwayar tafi karfi yanzu in ka dauki wannan maganar tana nufin cewa fa wanda yayi sponsoring din wani yaje yayi kisa ba shine mai umarni ba shi ba za ka kashe shi ba kenan sai dai a kashe wanda yaje aikin kaga ko an yi haka ai kisa ya zama arhake ne wanda yaje yayi kisan nan inda ba a sa shi ba zai yi ne sawa'un da kudi aka bashi ko da baki aka bashi ko ma menene ne tunda sa shi aka yi to ya kamata dukkan su za a kashe sannan kuma a can gaba za mu zo mu ji maganar mu'amara shine conspiracy idan suka hada baki akan za su je su yi kisa sai suka je sai wani yayi saran wani shi kuma yana shi an hada baki da shi akan za a yi da aka je shi bai samu yayi ba sai wanda ya karbi bindigar shi ya harba amma tare aka je yi mutum nawa za a kashe dukan su za a kashe to yaya wannan an kashe shi da bai yi ba amma wanda ya umarni kuma shi kuma bar shi wanne ne fiyin aiki da wanda ya umarni da wanda aka hada baki za a yi da shi shi aka je bai mai ba kada in an ce a kashe wancan nan kuma min ba bai aula shi a kashe shi don haka wannan maganar ta fi karfi akan maganar da mazhaba take kai ta cewa ba za a kashe wanda ya umarni ba duk wanda ya umarni a yi kisa har da shi za a kashe shi ya kamata a fara kashewa ma tunda shi ya fara tunanin kisa daga baya sai a kashe wancan shi kuma wanda ya yi daga baya shine malam ya ce in kuma mutum ya umarci wanda shi bai san cewa wannan mutum ya halatta ya haramta a kashe shi ba to sai a kashe wanda ya umarni wannan kan haka ne ana yaki ne sai ga wani ya zo dan da shi kuma bai halatta a kashe shi ba a yakin sai wani ya ce ga wani nan shi ma a kashe shi sai wani ya dauka abokin gaba ne wanda ya halatta a kashe shi sai je kashe shi sai ya bayyana cewa kuma wanda ya fada da gangan ya fada saboda dama yana neman a kashe wannan ba kun san setup ba wannan asalin setup ana iya irin wannan sai wani ya gaya wa wani jami'in tsaro ya ce ga wani nan yana ciki harbe shi sai ya harbe shi to nan wanda ya umarni shi za a kashe ba wanda ya aikin ba don wanda ya aikin ya dauka wane ya cancanta a kashe shi ne kamar wani jami'i ko hukuma ka ce a je a kashe wani alhali bai halatta ba a kashe shi, kai ka dauka ya halatta ne, sai aka tura ka. Jami'an tsaro suna yawan irin wannan tambaya, sai aka tura ka aka ce je ku kashe wani ko ku je ku kai masa parcel bomb, kai a garin ka ya aikata wani aiki ne wanda ya kai a kashe shi, yayi aikata laifi na cin amanar kasa, ya aikata laifi na wani abu wanda ya kai a ce a kashe shi, sai aka baka sai ka je ka zartar da kisan. Sai daga baya ya bayyana cewa ashe ba wanda ya halatta a kashe bane, a hukumance bai kamata a kashe shi ba, to wanda ya umarce ka shi ya kamata ya zama shi za a kashe ba kai ba, wanda ya bada order a yi kisan. Kun fahimci wannan ko? To a cikin wanda malam ya fada shi ya ce za a yi ladabi ne, za a ladabtar da wanda ya yi umarni ne a bar wancan, amma mun ce dukansu za a kashe su ne ba batun ladabtarwa. A wajen wannan kuma malam ya ce kamar mutum ya dauki bindiga ya ba karamin yaro, kaga yaro shi bai da hankali, shi bai san, sai ce harbuwa ne, kaga yaro kisansa na ganganci kuskure ne, to amma shi mutumin da ya umarce shi gangancinsa kuskure ne, don haka shi za a kashe shi gangancinsa ganganci ne, yaron kuma a bar shi. To nan ne malam ya ce idan wani ya rike wani shi kuma wancan din yayi kisa, wa za a kashe? Sai ya ce a kashe wanda yayi kisa, wanda ya rike kuma ko ya daure ko ya masa tarnaki ya hana shi motsi, to shi kuma sai a masa daure rai da rai sai ya mutu. Wannan malam ya kawo shi ne saboda akwai hadisi wanda Imam Tabarani da Al-Baihaqi da waɗansu cikin malaman hadisi suka ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ne yayi hukunci da haka, ya ce wanda ya rike wani saboda wani ya zo ya kashe shi, to za a kashe wanda ya kisar, wanda kuma ya rikon shi kuma a daure shi. To amma wannan hadisin bai inganta ba, in ji malaman hadisi, hadisi ne mursal kuma wanda yake dukkan fuskokin riwayoyinsa ba su inganta ba. To shi yasa malamai sai suka ce hukuncin wannan sai dai a bi ta ijtihadi, amma ba wai a dogara da wannan asar ko hadisin ba. An ruwaito irin haka daga Ali ibn Abi Talib, shi ma sun ce bai inganta ba. To maganganu dai na malamai kala-kala, waɗansu suka ce abin da ya kamata a kashe su duka, idan wanda ya umarni an kashe shi kamar da muka faɗa a baya, da wanda ya umarni shi bai ji ba, da wanda ya rike aka yi kisa, waye ya fi yin aiki, wane ne wanda ya fi cancanta a kashe nan? Wanda ya riko. Sannan idan waɗanda suka yi haɗin baki akan aje a yi kisa, suka je suka yi ɗaya harbin, shi ɗayan bai yi ba, aka ce duka a kashe su, to wanda ya rike kuma fa sai a ce shi ya bar shi a ɗaure shi rai da rai? Sannan suka ce wannan in ka bude wannan kofar zai zama hila ce akan kisa, kawai kowa sai ya ta kawai, sai shi ba zai da kansa ba, sai ya rike sai ya ce kai zo kai, shi kuma ya sha. To gaskiyar zance shine suka ce duka ya kamata a kashe su. To amma waɗansu kuma suka ce za a yi bincike akan niyyar kowa, shi wanda ya rike ya rike ne akan a gara mutumin, zo ka kwaɗe shi, shi kuma wannan sai kwaɗa masa aka ko a kirji don ya mutu, sai ya mutu. Sai aka ce to a tsaya a yi bincike sosai a gano wane ne, a shin dukkan su biyu da niyyar kisa suka yi? An fahimta? Shi yasa suka ce kawai wato al'amarin zai koma ga alƙali ne, zai ijtihadinsa ta hanyar bincike sai ya gano, in ya tabbatar da cewa dukkansu wato sun yi niyyar kisa kuma sun aikata kisan da haɗin gwiwa, wannan ya bada gudumawa kaɗan, wannan ya cika sauran, to dukkansu za a kashe su. Wanda in kuma an samu wanda akwai shubuha a ciki, to idra'ul hudud bi shubuhat, ba a kashe mutum akan in dai akwai shubuha. An fahimci wannan? To wannan shine karshen wannan babi, kuma ba za mu samu daman karanta babin gaba ba don lokacin ba zai kai mu ba. dan abin da ya rage mana na lokaci zan bada dama waɗanda suke da tambayoyi sai a yi sai zama in mun kammala ba sai an yi tambayoyi ba. Alaikum assalam. Oh, an ce a mafita shine mana kai ka san mafitan da zaka yi an ce ka kashe wani ko kai a kashe ka ya zama mafitar ka yana daidai da ba a ce ka kashe wani ba ko an ce za a kashe ka inda haka ko ba maganar wani aka ce za a kashe ka ya zaka yi sai kai irin abin da zaka yi a lokacin ai dama ko dai ka tsaya ne a kashe ka ko ka nemi yanda zaka kwace sai ka gwada wancan din amma ba ka gwada kashe wannan ba ka fahimta amma ba a kashe wani don wani ya rayu mutum ba zai yi haka ba. Na bismillah bincike da zai tabbatar da wannan ai duk yana cikin babin wai yake cewa idan wanda ya sa kafa ya tadiye wannan ya fadi ya san da cewa al'adar su a wurin dabi'ar su ita ce in sun kawo barawo kashewa zai kuma za su yi kuma ya masa haka kaga wannan ai gaban alkali za a je wanda suka yi kisa suna su ba matsala an riga an sani sai suka yi mubashara to wannan mutum din da ya tadiye kafar sa wannan ai bincike shi zai tabbatar da cewa ya cika sharadin da za a ce shi ma yayi ganganci a cikin kisa sai a kashe shi don haka in bincike ya tabbatar da cewa da gangan yayi haka kuma da niyyar a kashe shi ka san ai mutum ba shi zai ce nayi niyya ba bincike ne na shari'a zai iya tabbatar da cewa wane yayi niyya ko da ya ce shi bai yi niyya ba ka fahimta don haka bincike ne za a yi in an tabbatar da cewa yayi niyyar kashewa ne shi yasa ya haka don a kashe shi shikenan sai a kashe shi na'am
wa annan da ce duk shirawa din al'ada
na'am
duk shirawa din da al'ada duk shirawa ce ka bani al'ada kuma shirawa da ba al'ada ba
a'a shi baka gane me yake cewa ba shi abin da yake cewa shine yanzu in anan garin ne an saba kona barawo ne yawa Allah ka kawo barawo duka za a masa kawai ko a kashe hannun yan sanda amma in ka ji cewa wai har an kashe barawo za ka ga abun mamaki ne saboda ba a saba haka ba to sai mutum ya zo barawo da gudu zai wuce shi kuma wannan yana so ya sa a kama barawon sai sa kafar sa ya tabe shi ko ya ture shi ya fadi su kuma wadanda suka zo a madadin su kama shi a kwace abun a kai shi a je a yi shari'a ko a gani shin da gaske ma ya satar ko bai yi ba tunda wani za a iya haka ba ma shi bane shi yayi niyyar a yi haka ne sai aka zo kawai mutane da suka zo sai suka kashe shi yanzu wannan wanda ya tadi shi ya kamata a kashe shi bai kamata a kashe shi to shine shi yace abun ba a Bauchi ya faru a Lagos ne sun an ce ya saci ko agogo ne kawai kashe shi za a yi da a sa masa taya sai wani ya gani ya san kashe shi za a yi ya tadi masa kafa sai yace to a hakan shi za a kashe shi ka gane bambancin to shi yasa nace wannan shi bincike shi zai tabbatar anan haka kawai duba in aka yi bincike aka tabbatar yayi niyyar a kashe shi ne amma shi yanzu ba duka yace zai ba bari ya tadiye shi wasu su yi duka to kaga ai ya zama kamar wanda ya cakka dai ne saura suka yi dari amma wannan bincike shi zai tabbatar na'am salam sannan kuma abin da yasa nace maka ba haka ba shine ka san da cewa kashe shi za a yi amma kai yanzu ba kai niyyar a kashe shi ba kai ka tadiye shi ne saboda ka kwace kayan su kuma da suka zo ba batun kaya suke ba mutum suke nema ka san da cewa suna kisa amma kai zuba kisan kai ba kaga ana iya samun ya zama haka ne manufar shi sai nace maka abu ne wanda bincike zai iya tabbatarwa ba kawai fatawa ba na'am wayanke cewa wanda yake sa dabba ya koya masa harbi sai ya sa shi ya je ya kisa in ya kisa waye da laifi mutumin mana shi kan ai ala ce daga sa dabba ta yi daga dauki sanda ka yi duka ba dai bane sandar ma ai dabba ce ka dauka ka kwala da ita don haka ka sa dabba kace ta harbi wani ba kai ka sa ba muka ce yaro karami ma in ka sa yayi harbi kai ne za ka kama ba yaron ba ballantana dabba na'am salam
amma
da ni suka kama barawo ne sai suka dake shi sai suka kai shi wurin yan sanda sai ya mutu a wurin yan sanda ya za a yi yanda za a yi shine ai bincike in bincike ya tabbatar da cewa su suka kashe shi kaga sai a nemo su mun cike tabbatar da cewa yan sanda ne suka kashe shi sai a nemi yan sanda shi sai nake ce muku shi al'amari ne kisan kai ba haka kai ake hukunci ba kun bayyanta shine amfanin investigation kenan za a yi bincike ne sosai duk mutumin da yake da alaka da wannan laifin za a nemo shi sai a ga menene iya gudumawar sa a cikin auko a cikin faruwar laifin shikenan shi sa ku daina gaggawar dukan nan ko kuma in za ku da ka iya gwargwado yadda zai sa a iya ya samu daman kai shi ne zuwa wurin yan sanda amma ba dukan saboda mutane ba su da hankali wallahi barin gaya muku za ka iya ka ji cewa kana jin takaici akan wani ya yi sata a ce a dake shi a dauki wani abu a kwada masa a yi waye wallahi ya zama ba shi ya yi satar ba dan adam kamar yadda dan adam yake fa akan maganar laifuffuka saboda inda za a dauko abu a fede sosai wallahi sai kaga mutum shi yasa Allah ya ce an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altu nadimin inda shi ne amfanin doka inda za a ce za a bar mutane su rinka abu da kansu wallahi mutane da yawa za a kama su da laifin da basu aikata ba an shayin kuma irin wannan bari ba ku misali a lokacin da zamani ke da tsarki ma an yi irin haka balle yanzu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin Jami'u Tirmidhi an yi sallar asubahi ko sallar isha'i ɗaya daga cikin salloli a cikin duhu wata mace ta zo sallah tana dawowa daga masallaci ko kuma za ta je sallar sai wani kato ya tsare ta ya mata fyaɗe akan hanya tana ta iku ana masallaci shi ko ya zama mata fyaɗe sai tashi ya gudu lokacin an fita daga masallaci kenan ita kuma tana kwance a wurin ta kasa tashi sai wani da ya fara fitowa daga masallaci ya ji kururuwarta sai zo yaya ta nuna haka sai ya bi shi don ya je ya kamo shi wancan din ya je ya laɓe sauran mutane kuma yanzu daidai sun fito kenan sun zo bayan wannan har yanzu matan bata tashi ba yaya bata cikin hayacinta yayi nan an gane cewa ta an ji tana ihu don haka an san an yi mata ta'addanci ba wanda ya aikata laifin baya nan wanda ya je nemo shi nan sai a ganshi yana haka yana haka shi yana nemo wancan da ya laifin sai aka ja kama shi da kamo shi ana zuwa sai aka same ta aka ce wannan ne sai ta ce shi ne to da ita a rikice take to ga wanda aka masa laifi kaga shikenan shaida ta tabbata kuna gane wannan ba zan ga muku karshen labarin ya aka kare ba ku dai gane cewa ana iya dora laifi ma mutumin da bai laifi ba haka lokacin sayyidina Ali an samu wannan wani in ka karanta abin nan sunanul baihaqi an gane a sunanul kubra na imamul baihaqi zaka irin wayannan labaran da yawa a cikin hukuncen sayyidina Ali ibn Abi Talib a lokacin sa da yake shi Allah ya bashi basira akan akan hukunci na kalqada, sannan kuma zamanin sa abuwa dewa sun yi ta faruwa tunda shine na karshe, don haka mutane abuwa sun fara gurbacewa ba irin yadda da ake ba. Sai wani mutum ya bi wani don ya je ya kashe shi, mai dabbobi ne, yana so ya saci dabbobin, sai ya je danne shi, sai caka masa wuka, sai ga wani ya biyo shi, sai tashi sai gudu. Shi kuma sai da Ali a lokacin ya sa ƴan sanda, ƴan patrol suna yawo. Wannan mutum ya zo ya ga wannan yana haka a cikin jini, yayi kokari, yana kokarin cire wukar su, kuma waɗannan sun iso kenan. Sai so ganshi yana haka da wuka ga ta jina-jina, wannan kuma yana haka yana kallon sa, sun iso sai wannan din ya cika shi, kuma yana rike da wuka a haka. Sai aka kama shi, yana jini tul da tul, ko aka je sai kasa bayani kawai, yana ta kuka cewa ne yana da rakon din kisan kai ne, ba sani bai da shi, amma da yau gashi me faru, shi ya kasa magana kawai. Sai aka ce a je a kashe shi. Sayyidina Ali ibn Abi Talib sai ce, ku je ku kashe shi. Ya kashe mutum, amma hikima ce, an dauka za a je a kashe shi, sai wani ya tashi ya ce, wallahi ni ne ba shi bane, wallahi ni ne. Ai da hikima ce yasa ya haka, ya san irin mutanen sa ba irin yanzu bane. Sai wani ya tashi ya ce, in aka kashe shi na samu matsala, gaskiya ba shi bane ni ne, kunji abun, naje na labe, ina bayan bishiya ina ganin duk abun da ake yi, ya zo akan ni, yana so ya kama ni ne, ni kuma sai na bar shi da su, sai aka zo aka kama shi, ni za a je a kashe. Sai sayyidina Ali ya ce, in qatalta nafsan faqad ahyaita ukhra, don haka ba za mu kashe ka ba, sai dai ka biya diya. In ka kashe wata ran, gashi ai ka ce ci wata kuma. Kun fahimci irin wannan? Don haka ya nuna maka cewa ana iya sau da yawa fa, wallahi a dauka mutum shine da laifi, alhali ba shine da laifi ba, saboda haka ba ta zahirin al'amari ake yi ba, shine amfanin kotu, ka bari a kai abu gaban shari'a, saboda wallahi kana iya ka dauka. Yanzu wani kuma a zahiri ma gashi yayi satar ga komi, ga komi da komi, amma wallahi zaka samu inda za a yi bincike sai ka samu yana da uzuri a shari'ance wanda bai kai a ce a dauka masa laifi ba, duk da yayi abun ma, to ballantara wani kuma bai mai ba. Don haka gaskiya a rika kulawa akan gaggawar da ake yi na maganar kashe mutum don yayi sata din nan, da kuma ma dai daukar doka a hannu. Allah ya kiyaye. Na'am. Karkada mu, ni na riga na gama faɗa abin da zan faɗa, batun ka bada misali da abu kaza da abu kaza, duk na sani, ni ma ina cikin society ne, ni dai kawai dace a yi hankali, kuma kawai dai ni abin da nake cewa ba ina bayar da kofa akan mutane a bar su suna abin da suka ga dama su yi ta sata da waɗanda suke ma garin satan, ma su kashe mutum kamar masu satan babura da sauransu saboda jin tsoron abu ba. Kawai ni dai abin da nake cewa duk abin da zaka yi ya zama kana da hujja a wurin Allah, amma mutumin da an san misali cewa yayi niyyar satar mashin, yayi wane ne, kai kokarin ka samu ka kwace ka kashe shi domin maganar difa'a anin nafs, maganar self defense, don ka kashe shi wannan ai babin sa daban ne, ka fahimta? Yawa, amma ko don an yi kwalala an ce wani barawo ne kawai shikenan, an bi shikenan, sai a ce wannan da gani shi ma zai yi kisa, shikenan sai ka ce kai ma a kashe, kaza akwai bambanci tsakanin wannan da wancan. To lokaci ya cika, don haka za mu tsaya a nan, abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada kuskure, kuma Allah ya gafarta mana, sai Allah ya kai mu wani sati insha Allah.